Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria tare da taimakon SIM ke gabatar muku da wannan shiri mai kayatarwa. Sai ku zauna a natse ku saurari shirin mu na yau. Muna fata za ku samu karfafawa irin ta ruhaniya. Allah ya sa. Amin.
Lallai wannan waka sunan Yesu ne mai ceto. To ma sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. To muna yiwa Ubangiji Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da dama da ya bamu inda za mu ci gaba da yin nazari cikin maganar sa. To kuma masu sauraron mu muna yi maku godiya domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatinan radion ku domin mu ci gaba da wannan nazari cikin maganar Ubangiji Allah tare. To kamar yadda muka saba kafin kuma mu ci gaba za mu karanto kadan daga cikin sakonnin ku kafin mu yi addu'a mu kuma lazima cikin shirin namu. To akwai sako daga malama Naomi Angwa a kafancen cikin jahar Kaduna. Tana yi mana gaisuwa, tana kuma yi mana fatan alheri kuma mun ga sakonki na taimakon aikin bishara a Radio Elwa. Malama Naomi Angwa a kafancen muna godiya, Ubangiji Allah ya sa maki albarka. Sai kuma Mr. Ezekiel Kwasu, ekuwa garka a Nasarawa DCC cikin jihar Nasarawa, shi ma yana gaishe mu da yi mana fatan alheri da kuma aiko mana da taimako. To Mr. Ezekiel Kwasu, mun gode mun ga sakonka, Ubangiji Allah kai ma ya albarkace ka. Tsayin nan akwai sako har yanzu daga malama Magdalene Titus Zomo cikin jihar Plateau. Ta aiko mana tace, ina so ku yi mini addu'a domin ban haihu ba, mijina ya rasu, na auri wani kuma gashi har yanzu ban haihu ba. To malama Magdalene Titus Zomo, muna godiya kuma za mu ci gaba da yi maki addu'a. Ubangiji Allah ya tuna da ke, in ya nufe ki da samun ƴaƴa a wannan duniya zai baki, in kuma Ubangiji bai nufa ba, malama Magdalene ki karɓa da godiya domin ya tabbatar mana cewa ƴaƴa gado ne daga wurin Ubangiji, kuma yakan bias ga wanda ya ga dama, yakan kuma hana wanda ya so. To don haka in kina ma cikin waɗanda a ƙarshe bai baki ba, kada ki yi sabo da tunanin ko Allah ya yi kuskure. Babu yadda za a yi mu gwadawa Allah cewa mun fishi sani. To muna godiya, za kuma mu ci gaba da yi maki addu'a. Sannan akwai kuma sabo daga Inusa Estefanus, ekuwa number 3 Yalwa Bauchi a cikin jihar Bauchi, shi ma ya rubuto mana yace ina yi muku godiya da aikin da kuke yi kuma ina so ku turo mani da account number naku in ba da tawa gudunmuwa Malam Yunusa Isfanus Bungode da fatan sakon nan ya iso gare ka in ma bai kawo ba to sake kiran muka tuna sadda mu haka kuma muke so mu ruwan nan zarafi ga masu sauraron mu waɗanda sun aika mana wani lokaci mukan aika sakon text din sai kuma abin ya kasance bai kai gare su ba za ku iya ku sake tuntuba mu kuma da taimakon Ubangiji za mu ci gaba da aika maku wannan account muna mu razarfin nan mai muku godiya masu sauraron mu domin taimakon ku wanda ba ku gajiyawa kada kuma Ubangiji Allah ya gajice ku bari mu hada hannu mu ci gaba da wannan aikin bishara wanda Ubangiji Allah ya bamu to za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu na yau gaban ka muke ubanmu na sama mai kowa mai komai Allah mai iko duka muna daukaka ka muna kuma girmama ka domin jiyajiyan kanka da alheranka waɗanda sun fi gaban misali zuwa gare mu mun gode ma malicin mu domin wannan kyakkyawan zarafi wanda za mu yi nazari cikin maganar ka mun kuma gode ma domin masu sauraron mu musamman waɗanda suke aika mana da gudunmuwa Allah ka sa masa albarka waɗanda suna kokari su aika basu kai gayi ba ka taimake su domin mu hada hannu ya Ubangiji mu ci gaba da wannan aiki na kai bisharaka zuwa ga waɗanda basu ji ba muna addu'a ya mai tsarki mai iko ka tuna da malama Magdalene Titus Ubangiji tana da damuwa babu haihuwa Ubangiji ka tuna da baiwarka in tana cikin waɗanda zaka yi wa wannan alheri Ubangiji ka sharewa baiwarka hawaye Muna murar wannan zarafi ma mutuna da irin ta waɗanda suna nan suna saurare a gare ka. Domin ka albarkace su da ƴaƴa. Ubangiji Allah bari ka tuna da su. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko duka domin jagorancin ruhunka mai tsarki ya kasance tare da mu a cikin wannan nazari namu. Wannan muka roƙa da godiya a cikin sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu mai cetonmu. Amin. To ma sauraron mu barkanmu da wannan lokaci muna sake yi wa Allah godiya domin kyakkyawan zarafin nan da dama da ya ba mu inda za mu ci gaba da nazartawa a cikin maganarsa to idan dai ba ku manta ba ai muna nan ne muna nazari a cikin littafin fitowa a nazarin mu na baya mun ga yadda Ubangiji Allah ya kira Musa To yau a cikin wannan nazari namu za mu dubi Musa ne da kuma Ubangiji Allah da kuma yadda Ubangiji Allah ya bayyana gare shi za mu karanta daga cikin magana Allah a cikin fitowa sura ta 3 fitowa sura 3 za mu karanta daga aya ta 8 daga aya ta 8 Za mu dan yi dogon karatu zuwa sura ta 4. A cikin sura ta 4 ma za mu tsaya a aya ta 5. Magana Ubangiji Allah ta ce dan haka na sako in cece su daga hannun Masarawa in fito da su daga cikin wannan ƙasa zuwa kyakkyawa ƙasa mai ba da yalwa abinci. Wato ƙasar Kan'aniyawa da Hittiyawa da Amoriyawa da Fereziyawa da Hawiyawa da kuma Yebusiyawa. Yanzu fa gashi kukan jama'ar Isra'ila ya zo gare ni na kuma ga wahalar su da Masarawa suke ba su zo yin aike ka wurin Fir'auna domin ka fito da jama'a ta wato Isra'ilawa daga Masar amma Musa ya ce wa Allah wane ne in tafi gaban Fir'auna in fito da Isra'ilawa daga cikin Masar sai Allah ya ce zan kasance tare da kai Wannan kuwa zai zama alama a gare ka cewa ni ne na aike ka sa'an da ka fito da jama'ar daga Masar za ku bauta wa Allah a bisa dutsen nan. Sai Musa ya ce wa Allah, Idan na je wurin Isra'ilawa na ce musu Allah na ubanninku ya aiko ni gare ku. Idan sun ce mini ya sunansa me zan fada masu. Allah kuwa ya ce wa Musa, ni ne ina nan yadda nake. Ya kuma ce haka za ka fada wa Isra'ilawa ni ne ya aiko ni gare ku. Allah kuma ya sake cewa Musa fada wa Isra'ilawa cewa Ubangiji Allah na kakanninku wato na Ibrahim da Ishaku da Yakub ya aiko ni gare ku. Wannan shine sunana har abada. Da wannan suna za a tuna da ni a dukkan zamanai. Tafi ka tattara dattawan Isra'ila ka fada masu Ubangiji Allah na kakanninku ya bayyana gare ni. Wato na Ibrahim da Ishaku da Yakub. Ya ce sosai. Ya ziyarce ku ya kuma ga abin da ake yi maku a Masar. Ya yi alkawari cewa zai fishe ku daga wahalar Masar zuwa ƙasar Kan'aniyawa da Hittiyawa da Amoriyawa da Fereziyawa da Hawiyawa da Yebusiyawa ƙasa wadda take ba da yalwar abinci. Za ku sa kunne ga muryarka. Za su sa kunne ga muryarka. Sa'annan kai da dattawan Isra'ila za ku tafi gaban sarkin Masar ku ce masa Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya gamu da mu. Yanzu fa muna roƙonka ka yarda mana mu tafi kwana uku a cikin jeji mu miƙa masa sujada ko hadaya. Amma na sani sarkin Masar ba zai bar ku ku fita ba sai an yi masa tilas dan haka zan miƙa hannuna in bigi Masar da dukkan mu'ujizai na waɗanda zan aikata a cikinta. Sa'annan zai bar ku ku fita. Zan sa wannan jama'a su yi farin jini a idanun Masarawa. Sa'an da kuka fita kuma ba za ku fita hannun wofi ba. Amma kowace mace za ta roƙi maƙwabciyarta da wadda take cikin gidanta kayan ado na azurfa. Da na zinariya da tufafi za ku sa wa ‘ya’yanku mata da maza. Da haka za ku washe Masarawa. Musa kuwa ya amsa ya ce, ai, ba za su gaskanta ni ba, ba kuma za su kasa kunne ga maganata ba, gama za su ce Ubangiji bai bayyana gare ka ba. Ma Ubangiji ya ce masa, menene wannan a hannunka? Ya ce, sanda ne. Ubangiji ya ce, jefa shi ƙasa. Sai ya jefa shi ƙasa sandan ya zama maciji. Musa kuwa ya yi gudunsa. Sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka ka kama wutsiyarsa. Ya miƙa hannunsa, ya kama shi ya zama sanda kuma a hannunsa. Sai Ubangiji ya ce, ta haka za su gaskanta Ubangiji Allah na kakanninsu ne, wato na Ibrahim da Ishaku da Yakub. Ya bayyana a gare ka. To bari mu dakata a nan. Ubangiji Allah ya sa wa maganarsa albarka. To yau a cikin wannan nazari namu, kamar yadda na faɗa za mu yi magana ne akan Musa da Ubangiji Allah. Allah ya bayyanar da kansa ga Musa. Kuma inda muka yi karatun nan za mu iya gani bayan da Ubangiji Allah ya kira Musa, yanzu yana so ya aiki Musa zuwa wurin Fir'auna. Domin Allah ya ga kuka da barli Isra'ila suke, ya kuma ga irin wahalar da suke sha a hannun Masarawa. Mun gani kuma da yake Ubangiji ya riga yanzu ya zaɓi Musa domin wannan aiki, ai, Musa ya kawo hujjojinsa. Mun gani kuma Allah da kansa ya ci gaba da bayyana kansa ga Musa. Musa ya yi tunani cewa wataƙila fa jama’ar Bani Isra’ila ba za su ce Allah ne ya aiko shi gare su ba, kuma zai iya yiwuwa ma su tambaye shi, to yaya sunansa? Mun gani a cikin wannan dangantaka koko cikin wannan bayani tsakanin Musa da Ubangiji,
Ubangiji Allah ya bayyana wa Musa komai da komai da kuma ayyukan al'ajibi wanda Allah yake so ya nuna ta wurin Musa yadda jama'a da kuma Fir'auna za su gane cewa Allah ne mai iko duka mahalicin kowa da komai mai iko akan kowane abu ya aiko Musa domin fitar da jama'ar Isra'ila daga gidan bauta domin gani a aya ta 6 ya shaida kansa cewa ni ne yadda nike haka nan nike dan haka in sun tambaye ka ka amsa masu cewa ni ne ya aiko ka Allah na ubaninsu Allah na Ibrahim Allah na Ishaku Allah kuma na Yakub wanda ya tabbatarwa da Musa cewa haka za a rika tunawa da shi dukkan zamani dan wana Ubangiji Allah ya yi wannan domin ya karfafa Musa a cikin tsoro wanda yake ji cikin wannan aiki. Mu yi tunani mu kuma iya ganewa cewa idan Ubangiji Allah ya kira mu kada mu ji tsoron kowa domin babu wanda ya isa mu ji tsoron sa in ba Ubangiji Allah ba. Shine zai zama kariyar mu. Shine zai zama karfin mu shine kuma zai yi magana a madadin mu ba mu da wata dabara ko wani iko namu na kanmu. Ya nuna wa Musa hanyar da zai mura domin ganin ya fitar da bani Isra'ila daga kangin bauta kuma Allah yana mura kowanne mutum da ya ga dama ya zama kayan aikin sa ya kira shi ya canza shi ya kuma more shi domin cika irin nasa nufin dan haka dan wana bari zuciyarka ta zama a bude hankalinka ya koma ga Ubangiji ka kuma iya gane nufin sa cikin rayuwarka ka kuma yarda da irin kiran da yake domin aikin da ya zaba na musamman ka yi mashi kafin ka bar wannan duniya kuma ka gane ka yi shi da sahihiyar zuciya Musa ne Allah ya zaba zai mora domin ya fitar da Isra'ilawa daga ƙasar Masar kuma dama jama'an nan sun sha wahala a hannun Masarawa sun kuma ci gaba da kuka zuwa ga Ubangiji dan wana idan kana shan wahala yau ko a hannun wane ne ka kai kukan ka wurin Ubangiji Allah shine mai ji shine mai share hawaye shine kuma mai kawo sakewa da canji ya tuba mai mulki ya kuma ba wani dan wana ai bani Isra'ila sun yi kuka Allah bai kyale su ba Ya yi shiri domin ya taimake su kuma koyau ma ni da kai mutuna cewa Allah yana shirye domin ya taimake mu dada Allah ya yi alƙawari akan wannan ƙasa wadda dama zai ba zuriyar Ibrahim yanzu suna Masar Allah yana kokarin fitar da su ne domin a Masar din sun koma bayi yanzu kuma Allah yana so ya cika alƙawarin sa domin ya kai su ƙasa alƙawari Allah kuma baya mantawa da alƙawarinsa har abada domin shi babu mantuwa tare da shi babu kuma sakewa tare da shi amma shi mai cika alƙawari ne mun gani Musa ya kawo hujojinsa har ma ya ce wa Ubangiji wane ni inji Musa cikin shakka kansa a aya ta 11 a cikin sura ta 3 Ya tuna da irin kasawarsa ta da. Ya yi fushi har ya kashe mutum. Allah ya yi masa alƙawari cewa hakika ni zan kasance tare da kai. Ya kuma ƙara da cewa sa'an da ka fito da jama'an nan daga Masar za su bautawa Allah a bisa dutsen nan, wato dutsen Horeb. Ɗaya ne da dutsen Sinai. Don haka da Horeb da Sinai abu ɗaya ne. Sa'an ya karfafa shi da nuna masa iko na cewa shine ya aike shi wato Allah kansa shine ya wannan aike shi yasa yace ni ne na aike ka bisa ga aya ta 12 Musa ya gane shi ba zai iya yin wannan aiki ba domin haka lalle yana buƙatar dogara ga ikon wanda ya aike shi wannan kuwa ikon mahalici ne mai iko duka da haka dan wana kada ko da wasa a al'amuran rayuwar mu dogara da karfin kanmu kamar yadda yau waɗansu na dogara ga karfin mulki suna yin kama karya suna yin yadda suka ga dama waɗansu ma har suna moran mulki su nuna kaman Allah ba komai bane dan wana wannan fa babban wawanci ne ga mutum ye mai da kansa wani abu a gaban Ubangiji al mun gani ya tambaye Ubangiji yaya sunansa yake a 13 zuwa aya 22 to zamanin tsawon alkawari akan sawa wani suna da zai bayyana halansa a cikin aya 13 Inda Isra'ilawa za su tambaya yaya sunansa manufar tambaya ita ce yaya halin Allah wanda ya aiko su gare aiko shi gare su yake Allah bai ki wannan tambaya ta Musa ba bai kuma damu ba ya amsa wa Musa cewa ni ina nan yadda nake shine ya aike ka shi ba mai sakewa bane shi kuma amintacce ne Shi kuma tabbatacce ne mai cika alƙawari har abada abadin. Kuma shi wanda kowa zai iya dogara ne da maganarsa da alƙawuransa. Da yake Allah ya ce masa zan kasance tare da kai sura 3 aya 11. To bari Musa ya dogara ga wannan alƙawari. Kuma yadda yau masu bin Yesu Almasihu ta wurin ban gaskiya Za mu kasance tare da Yesu Almasihu ko bayan mun bar wannan duniya. Dan haka, bari wannan ya zama mana mun tsaya ne akan wannan alƙawari. Su Isra'ilawa, mun gani kada su yi shakka game da irin alƙawarin nan wanda Ubangiji Allah ya yi. Yace kuma zai fushe su. Yace kuma zai kai su ƙasa alƙawari. Abinda yake so kawai su dogara ga wannan magana su kuma bi wannan wanda Ubangiji Allah ya zaba domin cika wannan gagarumin aiki wato shi Annabi Musa ka gani wannan wani abin kalubale ne zuwa gare mu idan muna so mu kai ga nasara mu ji maganar Allah mu yi na'am da maganar Allah mu kuma amincewa magana Allah mu yadda da magana Allah mu aikata ta ba mu da dalilin jin kunya ko kuma yanda na sani har abada dubu Allah ya tabbatar mana cewa wanda ya aikata nufinsa zai dawama har abada mai sauraro wannan fa wani abun kulawa ne kwarai da gasken gaske cikin sura 4 yace ba za su gaskanta ni ba sai baka gani Allah ya amsa wa Musa cewa shine fa Mai tabbatarwa da ƴaƴan Isra'ila da kansu cewa shine ya kira Musa yace masa zan baka ayyuka na ban mamaki har guda 3 wadanda za su nuna lalle hakika ni ne na aike ka sanda za ya zama maciji hannunsa kuma zai kutuce Ruwan kogin Nilu kuma zai zama jini busa busasshiyar ƙasa. Waɗannan abubuwa guda 3 ne waɗanda Ubangiji Allah ya tabbatar wa Musa za su fari kuma ta wurin mu'jiza domin masu ji da masu gani. Su fahimta su kuma iya ganewa cewa Ubangiji Allah shine wanda ya aiko Musa yayi wannan aiki. Sanda hannunsa Mun gani Ubangiji Allah ya ce masa a sura 4 aya 3 jefa shi ƙasa. Sai ya jefa sanda shi ƙasa. Wannan sanda kuma sai ya zama maciji. Musa kuwa ai bai tsaya ba. Yayi gudun sandarsa domin sandan nan ta zama maciji. Ka gani anan? Zaman sanda ta koma maciji iko ne na mai iko duka. Wanda kuma Yin wannan zai nuna wa masu ji da gani cewa Allah da ya aiko Musa shine mai ikon halitta shine mai ikon komai shine mai iko na ba da rai kaga za su yadda za kuma su yi biyayya Musa ya guje wa sandarsa Amma sai da Ubangiji Allah ya yi wa Musa magana ya ce miƙa hannunka ka kama wutsiyarsa. Ai ya miƙa hannunsa ya kuma kama wutsiyar sai kuma sandan nan sai maciji ya koma sanda a hannun Musa. Ubangiji ya ce masa wannan wata alama ce ta farko wadda za ta sa jama'a su gaskanta. Ni Ubangiji Allah ni ne na aiko ka. Ni Ubangiji Allah ni ne na baka wannan gagarumin aiki domin su fahimta. Ya ƙara tabbatarwa da cewa ni ne Ubangiji Allah na kakanninku. Wato Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah kuma na Yakub. Na bayyana ga bawa na Musa, na kuma aiko shi gare ku domin ku ga iko na da girma na, ku kuma amince, ku kuma yadda, da bani Isra'ila da Fir'auna duka su iya gane ko wane ne Ubangiji ta hannun Musa domin su yadda a bar bani Isra'ila su kama hanya. Su yadda su tafi, Masarawa kuma su ga ikon Allah su yadda su bar bani Isra'ila su tafi. Dan wanan, ai mun gani Ubangiji Allah ya yi magana cewa in lokaci ya yi ma, akwai abin da zai yi. A cikin Sura 3 aya 22 ya ce kowace mace za ta roƙi maƙwabciyarta da wadda take cikin gidanta kayan ado, na azurfa da kuma na zinariya, da tufafi. Za su sa wa ‘ya’yansu mata da maza ya ce da haka za ku washe Masarawa. Ka gani a nan, lalle muna bukata mu gane cewa shirin Allah shiri ne, tabbataccen shiri ne kuma wanda babu kamarsa. Don haka mai sauraro, mun gani yadda ta kaya ko kuwa take ci gaba tsakanin Musa da Ubangiji Allah. Allah ya zaɓe shi. Yanzu kuma Musa yana ganin bai iya aikin nan ba, ba zai iya ba, bai cancanta ba, kuma yana da kasawa iri-iri. Da haka ɗan wanan, ko da wasa, yayin da Ubangiji Allah ya ba mu aiki kada mu yi tunanin cewa mu fagwanaye ne, amma mu roƙe shi, shi da ya ba mu aikin nan ya taimake mu ya ƙarfafa mu domin mu iya cika abin da yake shi ne nufinsa a cikin rayuwarmu. Wannan fa wani abu ne wanda mun kasa muna roƙon Ubangiji ya gafarta mana domin wurare da yawa mun yi gunaguni, wurare da yawa ma muna ganin kamar Allah ya kasa. Dan wana, abubuwan da suke faruwa yau a cikin duniya har sai mu gama kamar hannun Ubangiji ya yi gajata, ina bai yi gajata ba, yana sane kuma in muka dogara gare shi zai yi mana komai. To masauraranmu, ina ga za mu dakata a nan. Madadin injiniyanmu Lawal Sama'ila Mato Samburni, ni Rabanya a hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sake sada mu a shiri na gaba lafiya. Amin.
Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntube mu ta waɗannan lambobin waya: 0909988287, 081 562 3 6.
A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau, wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTB ta gabatar muku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa, akwatin gidan waya 465-465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga ƙarfe 5 zuwa 5:30 na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.